بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بيان هكا نيمان غيسوة الدين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana waɗanda ba sa ƙarewa, ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan Muhammad Muhammad Ibnu Hotora GRA a Kanan Dabo a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda ya kama 16 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine ya zo daidai da 5 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau, wato 16 ga watan Ramadan, amma fa sai mun yi karatun baya mun juya har shekara ta 2 daga hijira, zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanda a irin wannan rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa masu girma gwaraza zarata suka bayyana a filin yaƙin Badar kafin afkuwar yaƙin da kwana ɗaya. Wanda dai hakika yaƙin Badar yana ɗaya daga cikin shahararrun yaƙoƙi na addinin Musulunci, ka iya cewa ma mafi shahararsu, mafi falalarsu, mafi ɗaukakarsu, mafi cin nasararsu. Wanda lalle hakika yaƙin Badar ya samo asali ne bisa takurawar da Quraishu suka yi wa musulmi al-muhajirun waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, ta yanda suka hana su dukiyoyinsu da ke Makka, suka tsare musu dukkan wasu hakkokinsu. A haka musulmi suka zauna cikin wannan yanayi sai wata dama ta sauka, kuma yaƙin ba a yi shi ba har sai da Allah ya ba da izinin cewa lokaci ya yi da za a iya yin yaƙi. Shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. An yi wa wa'annan wa'anda ake yaƙa, ake cin zarafinsu, ake cin zalunsu, an musu izini su ma su ɗauki makami su yaƙa. Shine Allah yake faɗar wannan cewa me su an zalunce su, domin sai da aka zalunce su sannan aka ba su dama su rama. Allah kuma ce wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, lalle haƙiƙa Allah mai iko ne a bisa taimakonsu. Labari ya isar wa musulmi cewa wani ayari mai tarin yawa wanda yake ɗauke da dukiya mai yawa ta Quraishu, wannan ayarin ya taho daga Sham, ya dawo zai keta ta Madina sannan kuma ya tafi Makka, wanda wannan ayari yana ƙarƙashin jagorancin sarkin Makka Abu Sufyan, wanda Abu Sufyan alkunyarsa ce, amma cikakken sunansa shine Sakhr bin Harb, wanda a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji wannan dama, saboda duk lokacin da dama ta zo ana so ka yi amfani da damar, wanda wannan shine saƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana, ba a so a komai lamarin ka dinga yin taswif, shine me zan yi zan yi zan yi da wata dama ta samu na wani abu da kake so kayi achieving, to kada ka lafke, yi kokari kayi wannan, wanda wannan ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi. Nan da nan ya tashi sahabbai yace a fito a tafi aje a tare wancan ayari na Quraishu wanda yake karkashin jagorancin Abu Sufyan, wanda kuma saboda damar ana so a amfani ta ba a jira duk kowa wai sai ya gama shiri ba, sai aka samu iya waɗanda suka shirya, sai aka ce to a fita. Ba a jira ahalul awali ba, sune mutanen gefen Madina sun danyi nisa. Wai wannan ana nuna duk lokacin da aka zo ana so ai wani abu na amfanin al'umma, ba a cewa sai an jira wani, ai sai da wani, a in dama tai kawai aje ayi abin da za a yi, ba a son bata lokaci. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarci iya waɗanda suke nan su fita domin aje ayi attacking, aje a tare waccan runduna ta Quraishi, wanda in ka karbe wannan dukiya ta su to an karya su, kuma dukiyar da suka kwace musulmi to an yi balance kenan. Yasa a kullun nake cewa ma shi ta rayuwa balance ne, kamar yadda malaman economics suke fara. Hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda dai akwai dukiyar Quraishi a can wajen, to kaga an yi balance, za a yi balance wacce suka rike wa al'umma musulmi su ma za a rike musu. To wannan shine abin da ya faru. A nan za ka samu orientalist makiya addinin musulunci suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dan fashi, suna siffanta shi da mai tare hanya, suna yin sharri da kage. Yasa hukumin muke gaya wa ƴan bokon mu wanda ba sa iya karatu da harshen Larabci su dinga hankali wajen karatun history of Islam da harshen Turanci, domin akwai orientalist irin su Philip K. Hitti, irin su Moyin Montgomery White, su Goldzeha, duk sun baza gubansu kuma sun yi rubutun tarihin addinin musulunci. A nan kai baka sani ba za su dinga ɓata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, amma kai nan kana tunanin ka karanta tarihi ne. Don haka ko kaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba, kuma ya fita da izinin Allah ne, kamar yadda muka ji Allah ne masa izini, uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu, an yi wa waɗanda ake yaƙa su fita domin cewa an zalunce su, kuma Allah ya musu alwashi da alƙawari yace wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Don haka su musulmi a fitar da suka yi, ka san shi filanin ne yake canjawa, kisa masu shirya filanin suke cewa duk abin da za ka yi ka dinga yin filan A da filan B, kada ka dinga tafiya da filanin kwaya ɗaya. Ai ko ƴan mata a yanzu zaka ji suna cewa akwai filan A akwai filan B, da suka ga aure yanzu yana wahala, ƴan kwali sannan wanda kansu yake hayaki suna cewa sai irin nau'i muji kaza, sai mai mota, sai mai kaza, sai fari, sai dogo, sai kaza, sai kaza. To in suka ga cewa ta kare musu suna nema lokacin su ya kusa, sai su sun dawo filan B. Kuma wani baki ya zo ko wani malam shehu, to shikenan za su iya yin filan B din, amma fa ba fa haka ransa yake so ba. To kullun ana so kai ma duk abin da za ka yi akwai filan A akwai filan B. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi filan A, a je a tare dukiyar Quraishi ta wannan ayari, idan ba a samu ba filan B sai ya taho baya. Dan haka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito domin a je a tare wannan ayari, wanda ba wai suna so su je su fuskanci Quraishi bane, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya kallafawa Abdullahi dan Ummu Maktum yace ya dinga jin sallah a Madina, shine sai ya raba, saboda shi goni ne na Alkur'ani kuma zai iya jin limanci, sai kuma ya bawa Abu Lubaba yace shi kuma ya zama administration, tunda shi Abdullahi bin Ummi Maktumin makaho ne, shi kuma Abu Lubaba yana da ido wanda zai iya jagorancin ainihin al'umma. Amma ba daban haka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya raba limanci da shugabanci, kamar yadda yau ake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine liman, shine shugaba, tun zamanin sa haka aka yi. Sayyidina Abubakar shine liman, shine shugaba, Sayyidina Umar shine liman, shine shugaba. Mun ji ma lokacin da yake jan sallah aka kashe shi, haka abin ya taho. Har lokacin da Shehu Usmani ya zo ya raba tutocin jihadi, da suka tambaye shi a Kano wane ne sarkinmu sai ce imamukum amiruku limamun ku shine sarkinku kamar na gaya ma yanzu zamani ya ci harkar limanci shi ma limanci ya zama dan zamani sai ga wanda yake juya masallaci daban kuma wanda yake sallah daban wanda yake juya al'amuran shi liman fa shine fa mai ilimi shi yake jan sallar gawa shi yake komai amma da an zo musamman ma an ga wajen akwai romo to ana ke samu rikici shi sa kullum ma yau zaka rasa rikicin masallaci ina yin fada wani abu to da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habba ya baya arabawa in an ce liman shine shugaba ba wani kauce kauce a ce ai wannan kuma ciyaman ne daban to an zo da lalata liman zai zama cewa kawai dai ana abubuwa da yawa kawai yana gefe kamar yadda dai turawa suka yi wa sarakunanmu na gargajiya masu administration suna nan su kuma suna gefe to haka aka dawo da wannan lamari amma fa ba daidai bane na gaya wannan ba daidai bane domin da yawa limaman akwai abin da za su yi sai sun fu waɗanda suka ɗauki wannan gabara domin kana magana ilimi su ma suna da shi da gogewa ta rayuwa to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Abu Lubaba sai ya zama sarki wanda a lokacin musulmi mutum 300 da wani abu suka fito duk da cewa lalle haƙiƙa wasu lallatafan tarihi sun ce waɗanda suka je yaƙin Badar 340 ne wanda mutanen Madina daga cikinsu su ne mutum 240 da wani abu sun fi yawa kuma da suka fita malam babu kayan yaƙi babu kayan fada shi sa shi yaƙi wani lokacin zuciya ce take tafi da shi lokacin da suka fita duwa kai biyu ne kawai tare da su sai kuma raƙuma 70 saboda shi doki ya fi daɗi a wajen yaƙi yana da ƙarfi wal adiyatu dhabhan haka Allah ya ce Allah yana rantsuwa da masu gudu wanda suke fitar da wani sauti lokacin da suke wannan gudun nasu saboda doki yana da ƙarfi ya iya kai farmaki shi yasa kaga raƙumai 70 ne amma ba a magana su saboda ba su da kafa'a kamar yadda doki yake a wajen yaƙi to mutum 70 suna da raƙuma kuma kada ka ɗauka mutum ɗaya ne yake a tashin ake ana haɗa mutum biyu ne ko uku wani lokacin a kan raƙumi ɗaya a haka aka fito fa amma da yake zuciyar tana da imani su kuma ƙureshi sun kai mutum 1000 to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai ya kafa sansaninsa a wani wuri a wajen Madina domin ya ga su waye suka fito a tabbatar a yi registration shi yasa komai ba so ka dinga tafiya da ka duk abin da ake shine Bature ya zo mana a yi registration a san mutum nawa ne kada a tafi ba a san adadin mutanen ba san su waye ba al'amuran to ba za su tafi ba ai ko a kwallon kafa za a ga akwai first 11 wanda su suke bugawa an san 11 ne in wane baya nan za a sa wane akwai substitution to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi fara zuwa da wannan tsarin ya tsaya ya ga cewa wane ne zai tafi kuma wane ne ya cancanta ma kada a tafi da taron yuyu kada a tafi da liabilities wanda maimakon su a amfani su sai dai ma su zama mutane nauyi a rasa yadda za a yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi wani sikirinin sai ya maida wasu saboda sun yi kankanta saboda musulunci baya bautar da kananan yara amma an ka koma tarihin yan kurose akwai hamalat da aka yi wasu ake ce mata hamlatus adfal hamlatul adfal ake ce ta wani yunkuri da kawai yara aka tattara kawai amma ba za ka ji tura suna faɗa wannan ba su suka fara child abuse bautar da kananan yara da danne masu yaki amma a daidai musulunci wallahi babu wannan saboda yara ne kada ta bude su yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dara su daga ciki akwai al-bara'u bin azif da kuma abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana kwadaitar da su waɗanda aka fito za a je da su yaki domin in baka saisaita mutane akan abin da kike manufarka ba to zaka samu matsala to ka nuna musu menene hadaf ɗinka me kake so sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karfafa musu gwiwa don haka a lokacin sai ya kwadaitar da su a zo a yaki a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa musu gwiwa daga nan sai ana cikin wannan sai Allah ya kawo wani mutum wanda mushriki ne ba musulmi bane sai ya zo yana kwadaitarwa a wajen fada, yana kai kwadaitarwa, yana so ya zo ya wannan yakin, yana kwadayin ya zo ya yakin Badar. Akwai ma'ana zaman lafiya tare da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma fa mushriki ne ba musulmi ba. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yayi? Sai yake cewa la irji'ti, a mun gode Allah saka, amma koma. Falan astaina bi mushrikin, yace bazan taba taimako in tafi yaki da mushriki ba. An ce wannan mutumin bai gushe ba, ya zama yana taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naci. وما زال الرجل يلح والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض بيغشي بين تناسي ينا سو يشغو منزن الله صلى الله عليه وسلم ينا كي كاجي عند منزن الله صلى الله عليه وسلم يزو ده wannan tsare yau haka miki kasashen musulmi wannan yakin zaka duba da yake cikiya ka san mutane sun bar Allah sun bar manzo Allah صلى الله عليه وسلم musamman kasashen Laraba kasashen Laraba wai dan ka ce ba za ka yi wajen mu yau ka ce wai mu so kasashen Laraba nan ba wai ai ai yaran annabi ne duk ba haka bane wayannan mutanen waɗanda yawancin su sun bar Allah da annabi ba irin sa yake magana ba in ana magana ana magana to sai dai al'ummar kasar akwai mutanen kirki yanzu ka shiga Saudiya waɗanda ba masu musulkin ba in ka shiga Qatar in ka shiga amma dai irin waɗannan shugabannin waɗanda suke hada baki da America da Isra'ila a yaƙi ƴan uwansu musulmi to billahi lazai ba za mu so su ba mutanen banza ne mutanen wafi kaji dai ba su yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa a yaƙin Badar ba yace ba zan hada kai da mushriki in tafi yaƙi ba ka kuma mushrikai za a yaƙa to ya ga mutumin da yake hada kai da mushrikai da kafirai da yahudawa a yaƙi ƴan uwansa musulmi me sunansa kisa ma da kada a yaudare ka da wata kalmar banza kalmar wofi ayi Laraba ne suna da Larabawa lokacin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma ba Laraba irin na yanzu wanda suke ta'ammali da Yahudawa wala in sai ki da Yahudawa ka ji duk sun bawo America business a kasashen su to irin wannan zaka so ai gwanda waɗanda suke su suna tutiyar su musulmi duk da su ma Iran din a gefe wai ba wai kan wallasa bane ba abin aibe su bane su ma in ka koma domin su ma tsofaffin yaran America ne su ma duk an ba su makamai suka dinga yaƙi da Iraq da wayar da sauransu suka dinga kaza suka duk babu abin aibe ba a yanzu amma dai mu abin da muke fala nan abu ka'idar mai musulunci ya zo da shi kada ka taba kaunar kafiri wallahi ba zai so ka ba ka ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace naki menene wannan mutum yene masa naci hatta aslama ar-rajul har sai da wannan mutum ya musulunta kaji sallallahu alaihi wasallama sai da ya musulunta ya jalayi su kansu yau Laraba nan da za su hada kai mala billahi allazi la ilaha illa huwa America sai ta ji su amma tana sanar sai ta raba kansu ai sarki Faisal na Saudiya sarakunan su jarume na farko ai haka suka yi haka suka yi suka kalli cewa America wayo za su yi musu ya fara campaign cewa man fetur a daina sai da shi da dala a siyarwar kowace ƙasa da kuɗinta a haɗa kai duk fetur siyan da aka gana ma shi ne suka yi makirci suka kawar da shi ai dan kana kallon tarihin zaka duk mutumin da yake jajirtacce ne mai addini billahi la ilaha illa huwa sai sun kare shi sai sun kawar da shi wa ma amuru ya masunansa mursi annabi ba'id lamarin shi shugaban musulun din nan da aka yi ai bai nesa da kwalama ba musulun aka yi zabi aka zabi mutumin kirki mai kishin addini da aka cewa lalle hakika irin su in suka zo wannan kanatu Suez din wannan hanyar da take tsakanin Egypt wacce aka kulle ta da Isra'ila wacce ta nan kawai za a iya kwaran Isra'ila sai ga in aka bar irin su ainihin mursi to Yahudawa za su kwashi kashin sa hannu sai suka yi magumagun aka ɗauko ƴaƴansu karnukan farautarsu irin su waye da wannan CC ɗin suka zo aka kifar da wancan malam kafirci ya yi ƙarfi a duniya duk wannan abin da yake malam duk wani abu da za a gaya ma wai ana yaƙin nan ne a kan economy ƙarya ne target ɗin wallahi musulunci ne ba sa so wata ƙasa ta musulmi ta zama cewa tana da ƙarfi tana da makaman nukiliya shi ne abin da ba sa so sun fi so a ce su kafirai kasan ba sa so a ce musu kafirai kuma sai mun fada
Allah ne kira su da haka kafirai. Su sun fi so irin ƙasa kafira ta zama cewa ita take da wannan. Amma akwai musulmi saboda Allah ce mana yayi domin ya nuna cewa mu musulmi mu yi kurjini a ilan duniya. Sai ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil kayl. Tantan ya gaya mana alƙawari. Yace ku yi musu tanadi na ƙarfin soji, na makaman nukiliya, na makamai masu linzami. Ku yi musu tanadi wannan duk wani power da za ku samu. Wa min ribatil kayl. Ribatil kayl ba wai sai an hau doki ba. Wani irin shiri da za a yi na aje a yaƙi a igwa ne, a gita jirage ne marasa direba a yayi ne, duk irin wannan shine wa min ribatil kayl. Allah yake cewa mai turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwahu. Za ku dinga razana maƙiya Allah da maƙiyanku. Sai wa duk maƙiyin ba sa so in dai kula da wannan makaman to suna tsayin ku. Me yasa suka mai da wannan ƙasashen zai suka raina su? Allah kai mana magani. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi, ka ƙasƙanta kafirci da kafirai. Don haka a lokacin sai musulmi suka fito bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karɓi wannan ma Allah sai ya musulunta. Kuma musulmi kada ka ɗauka kamar yadda ya mara raƙumi ɗaya mutum biyu ne suke hawa ko mutum uku. Wanda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an haɗa shi da mutum biyu sai suka yi niyyar su zama cewa su sun haƙura su tafi a ƙafa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau sai ce ma antuma bi aqwamin, yace ai ba ku fi ni jarumta ba, in shan wahalan ne ni ma da ni za a sha daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala ana bi agna anil ajri minkuma, yace ai ni ma ban fi ku rashin san ladan ba, ni ma ina san ladan ba wai na wadatu ladan, ladan da kuke so ku sha wahala ku samu ladan ni ma ina so. Sai ce a fito shi ma ai attaching da shi sallallahu alaihi wasallam. Ayin kana maganin adalci ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi sa sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam yau ita muke so mu dabbaka ta, mu dinga karatun sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai darussa da yawa kuma mu dabbaka a rayuwarmu ta yau da kullum. Malam zaka ga abubuwa na administration, abubuwa na zamantakewa, abubuwa na tattalin arziki, abubuwa na zaman lafiya, duk a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka in muka koma ɓangaren Abu Sufyan wanda ya taho da waccan rundunar ta Maka, wanda ya ji labari ya sansani cewa musulmi za su iya kawo masa farmaki, don haka shi da kansa sai ya fito domin ya je ya nemo labari. Har sai da ya zo ya ɓaddamami wajen filin Badar sai ya tambayi mutane a wurin, sai ce shin kun ga wani kuwa? Akwai su mutane da Allah ku gani? Mana yana neman information kenan. Sai suka ce a'a ba mu gani amma mun ga wasu bakin fuska mutum biyu. Sai ke ce wato da Allah ku nuna min ina ne suka yi zango, ina ne suka tsaya a wurin. Don haka sai suka ce a can wajen suka dan tsaya da dabbobin su ma. Da yaje shi ma da yake he is intelligent, yana da kaifin hankali da wayo, shi ma da yake gogagge, yasa duk abin da ake bawo gogagge wanda ya san abu. Ai kaga Abu Sufyan shi suka bawo ya tafi ya je musu ayari sai gore shi. Ai sun san yana da fasaha da dabaru. Ka san ba a ba soko al'amura. Ko shugabanci ne ba a ba wanda yake lazy, wanda ba zai iya komai ba. Shi yasa sai ga abubuwa sun lalace. To da yake ya san abin da yake sai ce to dan ya ga mutanen nan wanda yake expecting din ne yake tunani su mutanen Madina ne ko ba su bane. An ce da yaje sai ya ga inda raƙuman su suka yi kashi a daidai wannan wurin da yayi, sai ya samu tsinke sai tattaba sai faffasa kashin raƙuman. A lokacin sai ya ga ƙwallon dabino, abin da zama yake nema kenan, kaji intelligent. Faƙala yace haza wallahi ala if yasrib, yace wannan abincin Madina ne, irin wannan ƙwallon dabino, irin wannan na Madina ne, wannan raƙuman daga Madina suke. Don haka sai ya samu labarin cewa ƴan aiken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo wannan wajen. To shine sai je koma yi shiri. Komai haka ake ana yin shiri. To yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin Abu Sufyan kai ya ji tanadin da musulmi suka yi na cewa so ake a tare wannan ayiri nasa. Don haka sai canja, sai ba da kafa. Zai yi nan hanyar da ake bi ta ƙasa, wacce masu dawakai da raƙuma nan suke bi, sai canja sai ya bi hanyar kogi kamar kai ne daga nan hotor al-ihsan kana so ka tafi udil aka ga nan zaka kai mai dugo road to amma in ka ga dama sai ka bada kafa sai ka koma nan kawai kai nan amma fasha ta ne zaka yi zaka tafi ta wajen Na'ibawa ka ƙara dawa ta bypass kai ma ka bi hanyar to irin wannan ga ta inda ake tunani zai aka je aka tare nan sai ya juya da akalar sai ya bi bangaren kogi na Maliya Barul Ahmar shine kogin Maliya sai ya canja hanya wanda daga nan ma zai iya koma zuwa Makka da haka a lokacin bai wata ba domin ya encouraging din mutanen ya samo a kawo masa dauki ya gaya wa Quraysh ba ga halin da ake ciki bai da cewa wai shi fulanin din sa wannan ya isa ba saboda duk ana zama harka ake ta wayo da fulanin a ishi wannan yaki na Badr da haka sai ya aike wani mutum shi ma sai ya samu mutumin da ya dace wanda ya iya isar da sako da ake ce da shi Zamzam wanda ya ce kai Zamzam tashi ka je ka kai wa Quraysh labari cewa ga halin da ake ciki za a tare musu ayarinsu daga Madina don haka shi kenan sai shi wannan kai Amr bin Zamzam afwan wata ruwaya kuma aka ce Zamzama Amr bin Zamzama don haka a lokacin sai ya tashi kafin ya ainihin shiga Makka da yake shi ma ya iya abin me ya faru fajada a amfa ba'irihi sai ya je hancin raƙuminsa ka ji mugu sai ya yanke hancin raƙumin hancin raƙumin nasa sai fara zubar da jini wa mazzaqa siyabahu min al-amami wa min al-kalbi da yake ya iya sharri sai ya ketar rigarsa ta gaba da ta baya wa rakiba ba'irahu sai ya hau wannan raƙumin wa wajjahahu lil kalbi ya juya shi ta baya wada kala sai ya shiga Makka yasrukh yana kara yana ya ma'ashar Quraysh al-latimatal latima al-latim da yake da kwarmato malam da harshe yana ganima ayarinku amwalukum ma abi sufyan dukiyoyinku suna tare da Abu Sufyan kada araba laha Muhammadun fi ashabihi yace Muhammadu ya je ya kai mata farmaki da shafa ba fa dukiyar fa ta riga sai ma escaping domin a jawo hankalin Quraysh a sa su dauki abin da muhimmanci sai yake cewa ba abin da nake gani sai ku je ku riskaita al-gaus al-gaus taimako taimako to kaga dole hankalin Quraysh kowa ya san dari da kowa sanin a wurin da suka ga wannan yanayin ga mara kuminsa yana jini ya dauki hankalinsu sai hankalinsu ya tashi suka ce yanda za a yi emergency meeting a tafi a je a yaƙi ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a tare waccan dukiyar dan haka a lokacin suka fito da dukkanin makamansu na yaƙi wanda yayin da suka zo Juhufa wani wuri sai sakon Abu Sufyan sai ya zo musu cewa yayi escape ya sha da wannan ayari kuma yake cewa da Quraysh su koma to a lokacin wannan sako na Abu Sufyan sai sa Quraysh suka rubu gida biyu wasu suka ce to tunda ai an samu kafila ta tsira ai to me zamu yi kawai ko a koma gida kawai Allah ya hutar da mu wasu kuma suka ce a ai ya kamata a ketare ni a bambance tsakanin tsaba da tsakuwa tsakanin su da mutanen Madina dan haka kamata yayi a je a yake su duk da ayarin tasha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma muka koma wajen sa lokacin da labari cewa wannan kafila wannan ayarin ya sha to sai ya kafa majalisi ta yanda yake shawartar sahabbansa shin a je a yi yaƙin ko kuma a koma Madina tunda wancan ayarin ya tafi to a lokacin sai ya ga cewa wasu kamar ba sa so a je a yaƙi Quraysh domin ba su yi tanadi ba zai shirin yaƙi ba kamar da Allah ya ce wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wasu daga cikin jama'a daga cikin mu'mini ba su so haka ba da haka a lokacin sai suka yi kokarin su convincing su jawo hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ra'ayinsu to a lokacin ne sai ya tara manya-manyan muhajirai da manya-manyan ansar wanda a lokacin wani jarumi da ake ji da shi al-miqdad bin al-aswad sai ya karfafa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwiwa shi sa kullun ake so in kana mulki al'umma Allah ya halaka da masu sanka da masu yi ma biyayya in kana mulki za ka so a ce kowa ya nema biyayya. Alhamdulillah. Kazo magana ta da na koma hadisin Bahaushe sai in ce asdaqul kalam ma alisafi ka zake fara ko ba hadisi bane mafi gaskiyar zance wanda akai atishawa in kai ana zance sai kai atishawa to gaskiya ne wannan haka haka kikiro wannan nasu to kaga wannan dai ko ba haka bane amma dai in kana a demonstration duk shugaba yana so a ce duk mabiyansa gaba ɗaya sai ne masa biyayya to mulkin ya fi dadi to a lokacin sai wani dan gani kashe ni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da shi al-miqdad bin al-aswad yace inna la naqulu laka kama qala bani isra'ila li musa mu ba za mu ce ma kamar inda bani isra'ila suka ga yawa annabi musa ba ai mun ji magana da muka yi yakin muka tarin yakin filistin ai mun ji magana suka ce me izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna haka suka ga annabi annabi musa lokacin da ga sai su shiga baitul maqdis suka ce kai kai da Allah naka annabi musa ku je ku biyin ku je ku yaki mu muna nan ba inda za mu ci amma wannan sahabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa da shi me abinda zamu ce da kai walakin imdi wa nahnu ma aka muqatilun izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma akuma muqatilun ku tafi kai da Allah naka ku je ku yaga mu ma zamu to tare mu je mu yaki tare da ku dan haka ya fada ba zamu ga yawa kamar yanda bani isra'ila suka fada ba dan haka ne a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai duk lokacin da wani ya kara shawara duk da ya kawo wannan shawarar sai ya kara mai mafi ce ashiru alayya ayyuna bayan ya kawo wannan shawara sai zo wani kuma ya kara bani shawara amma ina nufin mutanen Madina yake zo su yi magana domin yawanci mun ji mutum kusan 200 da wani abu wan tusar na rundunar tasa mutanen Madina to ina so yi biyu din su ne me ra'ayin saboda shi mubayi'ar da suka yi da mutanen Madina alƙawarin da suka yi za su taimaka masa ne a garin Madina to kuma yanzu ba a garin Madina bane an fito daga garin Madina ana wajen Badar kada ya tirsasa su saboda adalci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin su ma ko wani mai fuskasu shi sai ake so a dinga tafiya da mutane masu hankali da kula da alama sai wani mai hankali mai fasaha sai ya je gano sai ya gano abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine Sa'd ibn Mu'adh sai ce wallahi laka annaka turiduna ya rasulullahi yace wallahi kamar kai kana nufin mu ne ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajal eh sai yake cewa laqad amanna bika mun yi imani da kai wa saddaqnaka mun yi gazgata ka wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq mun shaida abinda ka zo da shi shine gaskiya wa dainaka ala zalika uhudana wa mawathiqana kuma mun baka alƙawurkan mu akan haka ala sam'i wa ta'a abu sajidi sai ce mai fambi ya rasulullah lima arata ce ma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka kai abinda kake so fa wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsa da wanda Allah ya aiko ka da gaskiya law ista'rabta bina hadhal bahr da zaka danna da mu cikin wannan kogin na maliya fakuttahu ka shiga ciki lakudinahu ma'aka yace wallahi sai mun danna cikin kogin tare da kai saboda tsabar biyayya yace babu wani mutum daya da zai ki bin abin da kake so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai farin ciki da wannan magana ta Sa'd ibn Mu'adh sai ya samu karsashi ya samu karfin gwiwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarni sai komanda ya bada oda yace siru kutabi wa abshiru kuma ne muku bishara fa inna Allah ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifataini yace Allah da ma yi min alƙawarin ɗaya daga cikin jama'ar guda biyu ko ita wannan ayarin jama'ar da take tare da Abu Sufyan wannan dukiyar ko kuma su Quraishin Allah ya ce sai na ci nasara akan ɗaya sai ce kai wallahi na rantsa da Allah laka anni anzuru ila masari alqawmi yace kai ka ce ni yanzu ina ganin ma inda aka kashe wannan mutanen Abu Jahl ga inda aka kashe shi Umay ibn Kalab ga inda aka kashe shi wani ga ni ina ganin ma ga kowa ga inda aka kashe shi ina ganin yanda aka kakkashe wayannan mutane dan haka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna ma shi ma akwai shiri akwai iya administration akwai iya tafiya da planning ba wai da ka ake tafiya ba malam ba mutumin da yake tafiya da kamar irin mu ƴan Najeriya, da muna da fulanin, muna da shiri yanda Najeriya take da zafi, ake cikin wani yanayi da tun yanzu talakawa sun fara fulanin unguwa unguwa gari gari an fara fulanin, ya za a yi a yaƙi miyagu, miyagun nan da suke zuwa kawai shikenan mu zaɓe su su gudu, ba sa dawa sai kaso buƙatar su ta zo, wai ya za a yi ne tun a fura mai election mu yi maganin su, ya za a yi mu dinga fitowa, ya za a yi waɗannan ƙaurayen, dama yawanci su waɗannan ƴan shaye-shayen da ake samu ƴan matasan su ake amfani da su, to mu ma ya zami tunda mu ƴan ƙannan mu ne ƴan uwan mu ne, su ma da mu ake cin wahala, domin idan honorable ya ci baya ɗauko ɗansa ya bashi takobi ko ya bashi wiwi ko ƙwaya, to ya zami mu fahimtar da su cewa ku zo mu muna tare da ku, ko ma za mu ba ku muƙami, mi ma abin a rubuce mu sawa ne mu ɗora masa cewa in yayi ya dinga kawo kaza kaza a bawa kaza a yi kaza, wannan shi ne fulani, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana, amma ba mu da fulanin, ba ma action fulanin, sai dai a baki, kaga yanzu zabi yanzu, amma ba wani fulanin da aka yi ya za a yi a canja wayanda ba ma san su, wayanda ba su taimake mu ba, wayanda suka guje mu, wayanda suka zo kawai suka tafi can aka dinga hada baki da su, ana sa dokokin da ba talaka za su yi amfani ba, ba musulmi za su yi amfani ba, ba arewa za su yi amfani ba, amma da an zo an dan bada wani abu lokaci ya zo kawai shikenan, mu ko mu muke da komai, mu muke da ƙuri'a, mu muke da kaza, ana yin wannan plan din tun daga delegate din, sai ka cewa an je lissafin ya canja, in aka ba su ƙuri'a sai ku karɓa din, amma in kuka yi aka canja ai ba za a ce a sake ba, akai planin ya za a doshi irin waɗannan abubuwa, to amma ba mu da aiki, to kaga yanda manzo ka ji yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake planin a rayuwa, lokacin da yazo manzo sallallahu alaihi wasallama da planin ya shirya sahun ma da za a yi yaƙi na Badar, kuma sai da ya ƙulla tutoci guda hudu haka yayi, domin ya ce da wane da wane da wane bataliyar ku kaza ce, da wane da wane kuna cikin wannan tutar, ku ne waɗannan maimana a dama, waɗannan a hagu, waɗannan ku ne ƴan kibau, waɗannan ku ne masu mashi, waɗannan ku ne masu duk, sai da aka yi a fulani fa, ba abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi da ka, bayan nan ma shi da kansa, domin an zo kuma gurbin da sirri ake so, ba a so magana ta yi yawa kowa ya ji ta, akwai abubuwan da dama shi shugaba shi ya san wannan sirrin, sai wani mutum ɗaya ko mutum biyu amintattunsa, da haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya fito tare da Sayyidina Abubakar domin ya je ya nemo labarin Qurayshawa, haka yake wannan, kawai ya fito kamar yadda Abu Sufyan ɗin sai muka je ya fito shi ma yana neman labarin su manzo sallallahu alaihi wasallam, to manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to a fita, ba a zama da kamala, mu ne muke zama da ka kawai shikenan, ko a harkar tsaronmu a gidajenmu a unguwanninmu yauci da ka muke zama, ba a bibiya a ga cewa in an ga motsin wani ko wanda ba san shi ba, ko a ga wasu mutane suna kuskus suna haduwa a bibiyo me suke ne, yawanci duk ba ma irin wannan abu, to sai ya fita tare da Sayyidina Abubakar domin ya nemo labarin Qurayshawa, suna cikin tafiya falaqiya shaykan sai suka da wani tsoho, fasalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai tambaye shi an jai shi Quraysh abu sarundin Qurayshawa da kuma wa an Muhammadin wa ashabi, kaga manzo sallallahu ya boye waye shi tunda yaga ana motsi sai da Allah ya labarin Quraysh ko da kuma Muhammadu mutanen Madina shi da bai kuma san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yake wannan ba, shi sa kullun ako sai an yi dabaru shi yaki dama dan zamba ne, sai wannan tsohon yace la ukbirukuma hatta tukbirani mimman antuma, shi ma da yake tsohon kwano ne eh ba za ya masa wayo ba, da yaro ne da kawo shi alawa shikenan, shi sa miyagu suke amfani da kai, shi sa yake so ku dinga gaya wa ƴaƴanku kada wani a waje ya sake ya ba wa danka biskit ko alawa ya karba ko waye, daga nan ne miyagu suke samu su shiga yara, kuka zan ce an yi wa yara fyaɗe wa iyyazu billah, duk da irin wannan ne rashin bibiya, da ya fita ba san inda ya tafi ba, a neme shi ba, sai ana orientation din yara, ana kuma hada da addu'a, da haka yake tsoho ne yana da gogewa, wani dare ne je mage bai gani ba, sai ce ba zan ba ku labarin ba sai na ji ku su waye, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza akabartana akabarnaka, in ka ba mu labari za mu baka labari, in ka ba mu labari mu ma za mu gaya ma ko su waye mu, faƙala awa za ka bi za ka yi sai haka za a yi haka da haka kenan, in na gaya muku za ku gaya mun, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am to da yake tsohon yana da gogewa da sanin wuri da sanin hanya shi yasa duk abin da kake mala rayuwa ka dinga tambayar masalan abu ka daina tambayar mutumin da bai san abu ba wannan kaida ce ko harkar metece da yawa mutane mun ina yawan faɗa wannan sai ga an zo an tambayi malamin addini harkar abin da ta rayuwa ce bai san wannan abu ba an dauka malamin addini ya san komai harka ce ba tasa ba in harka ce ta fiqhu da sujjara kabale da ba a dira ban gado sai ka tambayi malami amma abin da ya shafi administration da siyasa da wasu abubuwa da likitanci da harkar jarinka ya zaka yi ga ƙara haba ga jarinka ba bangaren malamin addini bane abin da ya shafi kowa ka dinga tambayar masanin abu in harkar tsaro ce samu jami'in tsaro ka tambaye shi akan wannan in harkar likitanci ce lafiya ka daina yadda da wani mutum kawai ya zo ma wai da wani magani mutane malam yau ana hada magunguna suna kashe mutane kawai waye maganin gargajiya ko kaza ai kaza waye da sauransu ha kawai ba likita bane shi in ka kalli karatunsa ba medicine ya karanta ba in ma gargajiya ce ba gargajiyar ya karanta ba da yawa wani likita yake ce min yau ana suna samun kesa-kesai suna ba wa mutane maganin ciwon suga amma sai su dauko maganin bature yake suke daukowa wanda shi bature ya ce ka sha 1000 gram ko 500 amma su sai su hada ma 5000 ma lokaci guda kwayoyi ne da ake so ka sha so ɗaya da safe so ɗaya sai su hada ma 10 sai su wani magudi yace in suka baka sai sai ai sugan ka ya sauka kuma haka ne saboda an baka da yawa yace haka akai wata mata ta zo tana su ma za ta mutu yana gane yace ku samu sukari ku bata sugan ta ne kasa to da yawa mutanen mu yau ko baka ganin waye me ilimin sa me gogewarsa in ya ce maganin gargajiya ne to ka ga reality na gargajiya ya baka ka ga sassake ne shine aka sani maganin ko saiwa ce ko ganye ne ko kora magani ne ko sabara ya baka wannan shine maganin amma a zo da wasu abubuwa kuma ga yanzu abin ya yi wa mana kowa yana talla kaza kaza waye mai islamic medicine right ka an hada wasu abubuwa kawai na neman duniya malam babu ilimi a cikin wannan abu zo shi ta kashe mutane to duk abin da ya shafi lafiya kamala ka je ka samu likita duk abin da ya shafi harkar da ba ta wani ko gini za a yi maka je ka samu injiniya masanin gini kada ka yadda wani gini kawai zo ma ayoyi ne komai da ruwanka ne ai ni ne kafinta ni ne ayo benda ni ne kaza ne duk ƙarya ne sai ka samu inda bai iya ba kowa akwai inda Allah ya hore masa to wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana sai yake cewa shi tsohon nan saboda ya san sahara ya san abubuwa ya san masu kai kawo a area sai yake cewa fa innahu qad balaga ne yace labari ya zo min anna muhammadan wa ashabahu cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa karaju yauma kaza wa kaza sun fito ranar kaza da kaza fa in saddaqa allazi akbarani yace in har wanda ya bar labari gaskiya ne fahumul yawma bi makani kaza ga o kaza sai ce to yau suna daidai waje kaza da kaza sai bari labarin exactly yace wa balaga ni anna quraishan kuma labari ya zo min cewa quraishi sun fito ranar kaza da kaza in wanda ya gaya min gaskiya yake sai ce to yau su ma suna wuri kaza da kaza me ya faru wa kanatu ma'lumatuhu bil fi'l sahiha wallahi duk abin da ya bada labari sai da ya zama haka ne gaskiya ne to sai ya juyo sai tsohon ya ce to laƙar a kabar tukuma amma a rato na ba ku labarin abin da kuka yi so to kuma fa akbira ne mai ma'antuma ku kuma ku gaya min su waye ku to kaga alƙawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi to a lokacin ana so a iya zilliya shi sa kullun ake so ka shirya da irin amsar da zaka dinga bayarwa in wani abu ya kutso ma a lokaci guda wannan wani abu ake ce wani ilimi ne da zaka'i na mutum da ake ce masa husnul takallus kana kyakkyawan escape a murzo ma abu amma cikin yadda Allah lokaci guda kawai sai ka samu mafita to sai kana kula da wannan a rayuwa shi sa sai yace ko kuma su waye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai nahnu mimma ai daga kogin ta mike daga ruwa mike saboda balarabe yana cewa kamar bakware kamar mu ne muna da kwarawa ai wanda suke yan gefar wa gangan wajen hade da dinnan da sauransu su ake ce da su kwarawa wanda suna kori inda ruwa yake to haka yake nufi kalma ce mai harshen damo mimma in zaka iya daukan cewa daga ruwa kana nufin kori kenan mimma in ai Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara shine wanda ya halitta mutum daga ruwa to ai shi ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne daga wannan ruwan yake nufi ruwan da aka halitta dan adam sai manzo Allah ya husul takallu kuma da yake ana so ka san baka bawa abokin da zai kore ka dama da kai wuf sai kai wuka wuce ba a bata lokaci domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kuma sai daga mutumin kuma yana nema ya masa tambayar da za a kore kuma sai an ce an yi ƙarya yana gaya masa ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuf da shi ne sai na Abubakar sai suka bar wannan tsawo suka tafi suka yi gaba fana da shay sai shay kira a mimma wani ruwa a mimma iraq ruwan iraq kuke ne yugo tana an yi an bar shi a wajen sallallahu alaihi wasallam wanda anan zan tsaya yaƙin badar akwai da rasai da yawa insha Allah gobe ita ce ranar badar insha Allah za mu je mu ga me ya ci gaba da faruwa ya akai wannan yaƙi muna fatan Allah ya sa waɗannan abubuwa su zama darasa gare mu a ƙarshe sai mu ce Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wanda wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi yau kai tsaye za mu karanta ayoyin da muka karanta jiya wanda an karanta su ne amma ba tafsirin su ba to insha Allah yanzu sai a karanta mu waɗannan ayoyi mu ji me Allah ke faɗa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
نعم الله سبحانه وتعالى waɗannan ayoyi masu albarka ya zo da bayanan wasu ƙa'idoji da manya-manyan nauyayen hukunce-hukunce wa'anda za su sisita zamantakewar al'umma. Allah ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku akan ku dawo da amanoni zuwa ahalinta, wanda in an ce al'amanat amanoni shine dukkanin haƙoƙi waɗanda suka alaƙa da ainihin wani ko abin da ya danganci wani alƙawari. Shin wannan haƙoƙin haƙƙi ne na Allah ko kuma haƙƙi ne na bayi? Wanda ɗaya daga cikin malaman tafsiri al-Imam Zamakshari, duk da mu'uzulancinsa amma akwai abin da ake kulawa a ɗauka in yayi magana a tafsiri, yana cewa al-khitabu amun, wannan kiran gaba ɗaya ne li kulli ahadin fi kulli amanatin, ga kowa kuma a kowace irin amanati. Ana nufin in an baka amanar abu to ka dawo da wannan amana yanda ya kamata. Da haka dai ma'ana Allah yana umarta ku ya ku taron muminai da ku sauke nauyayen amanoni da suke kanku, ku dawo da su izuwa ma'abotansu. Wanda in an ce al'amana jami'i ne na amanatun al'amanat, kamar da Allah yake cewa an tu'addul amanati al-amanat jam'i ne na amanatun wa hiya ma yuktamanu shakhs alaihi shine duk abin da za a amince wa mutum a kansa shine amana kudi aka baka ajiya shugabanci aka dauko aka dora maka wani abu ne ake ganin zaka iya amana ce aka baka wanda wannan shine abin da ake nufi na daga amana wanda kuma abu sa al'adar mutane da urfin mutane shine kullu ma akastahu bi izni sahibihi duk wani abu da ka karba da izinin ma'abotinsa shi ma amana ne sirri ne gaya ma labari ne amana ne kuɗi ya baka ka ajiye amana ne gadi ya baka kullan masa amana ne iyalin sai ya ce ka dinga kula da su ka gai su amana ne duk wani abu da aka tsora ma wannan shi ake ce da shi amana kuma ta game dukkanin haƙoƙi wanda suke ga zummar Allah ko zummar mutane ko kuma kai kanka ma kai kanka da kanka kanka ma amana ne wanda ana so ka kiyaye kanka kada ka dinga cutar da kanka babban malamin tafsiri al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yace ya amuru ta'ala bi ada'il amanati ila ahliha Allah yana umarta a dinga dawo da amana izuwa masu wannan amanar in an baka amana to ka dawo da amanar yayi daidai yanda aka baka wa huwa ya'ummu jami'al amanat alwajiba yace ya tattare dukkanin amanoni wajibabu alal insani abu sa dan adam min huquqillahi azza wa jalla daga haƙoƙin Allah mai girma da ɗaukaka ala ibadihi shi ma amana ce min salatin kamar sallah amana ce aka baka ka dinga yin sallah wa zakati zakkan Allah ya sa ta hau kanka amana ce da Allah ya tsora maka ka fito da wannan dukiyar ka bawa waɗanda Allah ya ce ka bawa wa siyami azumi da Allah ya ce ka dinga yi amana ce Allah ya tsora ma to bai kamata ce ka dinga cin amana ba kana fakewa da cututtuka na ƙarya da wasu ka san yau abin da mutane suke gani saboda rashin tsoron Allah mutum kawai sai fage da wata banza olsa ta ƙarya wata ba wani olsa malam ba ta gigita shi ba da zama chronic ba amma ya olsa ce kaza da sauransu wasu mata kawai su ɗauki wata fata wacce akwai duba a cikinta kawai su sai shikenan sun daina azumi ma gaba ɗaya sai dai su siyar kawai saboda suna da ciki ko suna da ziyara da suke sharar ha kawai mata sun daina azumi saboda kawai wata fatawa wacce akwai ijtihadi ne na sahabbai guda biyu sai ba fa ijma'i bane Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu da Abdullahi ibn Abbas su suka yi ijtihadi ba ijma'in sahabbai bane domin akwai dumbun sahabbai da suka saba musu akan wannan fatawa sannan kuma akwai abuwa da ake riko ma na usul fiqh kai ko akwai fatawar ta su ana riko da saddiz zari'a a toshe kafa tunda aka fara ba mata wannan fatawa sai suka zama ba su tsoron Allah suka zama sun daina yin azumin Ramadan gaba daya suka zama sai ciyarwa suke yi sai su fake shikenan ba ruwansu da haƙoƙin Allah to kaga wannan amana ce ta Allah suke ci ko kuma mutanen kawai za su bace ya ba su fake ba su da lafiya ba likita ne ce ba za su iya ba ai ulta ce ai kaza ne da sauransu to wannan shi ma haƙƙin Allah ne wal kafarat ko kuma mutumin da yayi wani abu da aka ce sai yayi kafara ko yayi rantsuwa ko yayi kisan kai ko wani abu to yi wannan kafara amana ce ta Allah wa ghaira haike da wasunsu wa ghairiha sai ce wa min huquqil ibadi ba'dhum ala ba'din yace kuma amana ta tattare haƙoƙin bayi shashin su akan shashi kal wada'i kama ajiya wani ya dauko yace wani na baka ajiyar kaza to shi ma wannan amana ne Allah sai ya shiga gaba ta biyu a wannan ayar sai ce wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl in za ku yi hukunci tsakanin mutane ai Allah yana umartar ku da ku yi adalci tsakanin mutane a hukuncin da za ku yi za mu zo mu fushin baki akan wannan ayoyin inna allaha ni'ma ya'izukum bi ai lalle hakika madalla ga wannan abu wanda Allah yake muku wa'azi da shi na a rike amana na a yi adalci in za a yi hukunci ko za a yi mulki inna allaha kana sami'an basiran lalle hakika Allah ya kasance mai ji ne mai gani ne wanda zai muku ba ku lada in kuka cika alƙuransa yi muku azaba yi muku zarko in ka saba ai mai ji ne ga maganganunku mai gani ne da ayyukanku wanda dalilin saukan wannan aya an rawaito daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude makka sai ya kirawo Usman ibn Talha lokacin da Usman dan Talha ya zo wurin sa sai yace arini limi fita ba ni mukullin dakin ka ba kawo mukullin ka ba fa atahu bihi sai ya zo masa da mukullin dakin ka ba falamma basada yadahu ilaihi lokacin da ya shimfida hannunsa a wurin sa zai karba qamal abbas sai al abbas baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi fa qala yace bi abi anta wa ummi yace na hada ka da mahaifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'hu li ma asqaya ka hada mun mukullin dakin ka aba tare da shayar da alhazai ka san quraishi sai suka yi wani abu tsakanin su sai suka ba kowace kabila a cikin quraisha kowace gida ga aikin su wayannan sune masu kula da mukullin ka aba wayannan sune masu kula da shayar da alhazai wayannan sune masu ba da masaukin alhazai wayannan sune masu kula da kaza haka suka raba domin kowa ya benefitin ga irin ladan da ake samu wajen yi wa alhazai hidima tun kafin zuwa musulunci ba da haka sai fa kaffa Usmanu yada sai Usman da yaji Abbas ya kawo hari yana so a hada ma sai ya rike hannunsa sai ya ki bayarwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda ba a san arawa mutane da gadin gidansu ai abin da yawancin sarakuna suke bibiya kenan shi yasa ba a ba wa ƴan shigege abubuwa da yawa sai a duba ko sarkin aska ne sai a ga to su waye gidansu sun yi wannan sarautar galadiman kutare ne duk haka ake bi ba a wai dauko kawai dan haye a ce kawai banda da yanzu da zamani cikin kana da kuɗi kawai zai ma amma duk wata sarauta zaka ana kiyaye irin waɗannan abubuwa wannan dan adam yana son wannan mulkin gidansu ko ma meye ya zama cewa baya so a ce an kai shi wani gidan dan adam yana da wannan nature din to sai Usman sai zai abin zai koma gidan wasu sai dan janye hannunsa yake bayarwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatil futaha ya Usman kawo mukullin nan ya Usman fa qala sai ce haka bi amanatillahi yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam gashi nan na baka amanar Allah ce fa qama fa fataha al ka'bata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tashi je bude dakin ka'aba summa karaja sannan ya fito fa dafa bil baiti ya dawa fi ga dakin summa nazala alaihi jibril sai wahayi ya sauka anan bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dawa shi sai malaika jibril ya sauka yana umartar sa cewa bi raddil mifita akan ya dawo da wannan mukulli cewa tunda su danginsa ne suke rike da wannan a dawo da su Usman ibn Talha da aka fada'a Usman ibn Talha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Usman dan Talha fa a adahu limifitaha sai ba shi wannan mukulli dan haka summa qala sai yace ga abinda Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku dawo ga amana zuwa ahalinta har yaje karshen ayar to ka ji dalilin saukar wannan aya sannan shi uba ya fita a cikin tafsirin sa daga Hajjaj ibn Jurayj yace wannan aya ta sauka akan Usman ibn Talha wata ruwaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi mukullin Ka'aba daga wurin sa dan haka sai ya shiga da shi dakin Ka'aba sai ya fito yana karanta wannan ayar ma'ana an saukar masa da wahayi sai ya kira Usman sai ya bashi wannan mukulli qala yace wa qala Umar ibn Khattab sai Umar ibn Khattab yace lamma karada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-ka'bati lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga Ka'aba wa huwa yatlu hadhihi al-aya yana karanta wannan aya yace fidahu abi wa ummi na fanshe shi da mahaifana ma sami'tuhu yatlu haka ba da zalika yace ban taba jin yana karanta wannan aya ba kafin nan ma'anar sannan aka saukar da ita kenan dan haka sai malamai suke cewa wannan aya ta sauka a dakin Ka'aba ita ce ayar dan aka tambaye ka wace aya ce ta sauka a cikin dakin Ka'aba to sai ake cewa wannan aya ce wanda dai sababin keɓantacce akan wannan mai da mukulli ne amma dai sakon ayar innamal ibra bi umumin lafazi la bi kususi sababi wannan ta shafi dukkan wasu amanoni da ya kamata mutum ya bayar da suke hakansa ko a dinga maiwa da mutane amanonin da nasu ne wanda wannan shine abinda wannan aya ta ainihin ɗauka shi sa Abu Nu'aym a cikin littafin Hilya ya fitar da wani hadisi marfu daga Abdullahi hadisin Abdullahi bin Mas'ud daga manzala sallallahu alaihi wasallama yace al-qatalu fi sabilillahi yukaffiru dhunuba kullaha yaqi fi sabilillahi an kaje jihad yana kankare dukkanin zunubai aw qala yace ko kuma a wutar wayar kullu shay'in dukkan komai sai ce illa al-amanata sai dai amana shine ba ta kankarewa saboda girman amana yau amana ta yi karanci tsakanin mutane insha Allah dangane da sharhi da bayani akan wannan aya da kuma ragowar ayoyin insha Allah gobe in Allah ya kai mu mamu zamu dora naga akwai tambayoyi na san ba lalle tambayoyin su shiga ba ina gani mu basu goban Allah ya kai mu sai mu dan rage lokacin da zamu karanta saboda zuga ba dai lokacin ya riga ya cinye abinda muka yi daidai Allah ka bamu ladan abinda muka yi kuskure Allah ka yabe mana iyayenmu da malaman mu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya ƴan uwa da suke taimakawa wajen yaɗa wannan kasu Allah ka saka musu alkhairi ka sa musu a mizani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.